Wannan dai shine karon farko a mulkin shugaba Muhammadu Buhari da aka zakulo ƴan Najeriya da adadin su ya zarce mutum 400 a lokaci guda waɗanda za a karrama da lambar yabo bisa jajircewar su da cancantar su daga bangarori daban-daban na rayuwa. An yi ta muhawara kan jerin sunayen wasu da aka gani za su karɓi lambar yabon da nuna ta babar cancantar wasun su a irin wannan karramawa da ta shafi martabar ƙasa inda wasu ke ganin ba a ci tsarin da ya kamata ba wajen zakulo mutanen da suka yi wa ƙasa hidima a bangarori da dama kamar yadda Adamu Mutala Jiga mai fashin baki kan al'amuran yau da kullum a Najeriya ke cewa
babu dalili ko hujja da ake daukar national honor award ana ba wasu mutane yanzu a halin da ake ciki a Najeriya, saboda shi honor award ana ba da shi ga wanda ya ma kasa hidima tun daga local government zuwa jaha zuwa gwamnatin tarayya, su ake duba na suka cancanta a basu. Ma da yake yanzu abubuwan sun zama ba na cancanta bane, ba na wanda ya dace a bayar bane na sayarwa, bai yawancin su saya ake yi a basu, wasu kuma ana duba dangantakar su ila da halin shugabancin kasa, masu shugabancin kasa ne ko kuma suna kusa ga waɗanda suke rike da gwamnatin kasar, shi yasa duk abin da suka ga damar yi shi ake yi. Amma ai a wadin da ake bayarwa yanzu a Najeriya ai ba hono bane, kawai ana bayarwa ne saboda wane kusa gare mu shike ko kuma shi ya dace mu baiwa ba waɗanda suka cancanta ba.
Zalika masani kan kundin tsarin kasa barista mai nasara Umar Kogo ya ce mafi yawan waɗanda za a ba lambar yabon alamu ya nuna mukamin su aka bi wajen duba cancantar su, musamman wasu ƴan siyasa.
Lai tsammanin za a samu gyara ko kuma canji kan yadda ake fiddawa, domin muka la'akari da shekarun da aka danyi shugaban Muhammadu Buhari bai tunanin nada ko kuma ba da lambobin wannan yabo ga cancantun tunyan kasa ba, an dan jima sai ya dauki ɗaya ake yi, wannan lokacin ne aka yi su da yawa. To abin ya bata raina kuma ya kawo mana takaici, mafi yawan waɗanda aka ba an ba su ne a tunanin menene mukamin da suke rike da shi ko kuma menene mukamin da suka rika, wala Allah mukami ne na nadi ko mukami ne na zabi. Da yawa kuma duk matsalolin da muke ciki a Najeriya din nan, matsalolin na tattalin arziki, matsalolin na tsaro, matsalolin na rashin hadin kan kasa, matsaloli ga sunan daban-daban da yawa, in ka bincika da kyau zaka ga irin waɗannan mutane waɗanda aka zaba ko kuma aka ba mukamai sune ungozoman da suka yanko mana irin waɗannan matsaloli da muke fama da su.
Masanin harkokin siyasa a Najeriya Dr. Faruk Bibi Faruk na da ra'ayi kan cewa shugaban kasa ke da horon mun ya zabi duk wanda ya so kuma dole a mutunta hakan.
To ni ba na haufi da cewa wai akwai wasu wanda ake ganin basu cancanta ba, tunda dai tsari kare waye shugaban kasa ya yanke hukunci ta wanda yake ganin shi ya cancanta, sun cancanta a basu a wurin sa, saboda haka horon mun sani. Amma ni da an bani an tambayi shawara na akwai wanda nake ganin watakila su ma da an kalle su saboda irin ayyukan da suke musamman a kwanakin nan, nuna kamar dai suna tagazawa kuma ba su kyautan girman nan zai sake wato an gizo wasu su masu sai.
Daga cikin waɗanda za a karrama har da marigayi tsohon shugaban ma'aikata na fadar gwamnatin Najeriya Abba Kyari, ana dai ba da lambar yabon ne don ya ba da hazaƙar wasu zababbun ƴan Najeriya waɗanda suka yi wa ƙasa hidima ta yadda za a iya ganin su a matsayin jakadun ƙasa bisa ɗabi'u da kyawawan ayyukansu. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.